sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16:21 da kuma 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatunmu da dama a ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa gwamnatin jihar Adamawa ta soma biyan tsofaffin ma'aikatan jihar kudadensu da ake kira gratuity. A birnin Kwanni na Jamhuriyar Niger kuma mutane biyu ne suka rasa rayukansu sakamakon nitsewar kwale-kwale. Akwai wata hira ta musamman da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta yi da dan majalisa Ahmad Shehu Sarkin Fulanin Zamfara kan batun bidiyon da ke yawo a shafukan sada zumunta wanda ke nuna ana koran Fulani daga jihar Ebonyi ta Najeriya. Akwai shirin nakasa da sharhin jaridun Ghana sannan mukammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukannin su za su zo muku ne bayan an saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan hantsin. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. A jiya Laraba, dubban magoya bayan shugaban Amurka Donald Trump dauke da tutoci ne suka yi tururuwa zuwa cikin majalisar Amurka inda suka tilastawa 'yan majalisan boyewa da hana su gabatar da aikin su na tabbatar da sakamakon zabe da wakilan zabe na Electoral College suka yi na zaben Biden a matsayin sabon shugaban kasar. Wannan shine mataki na karshe da zai tabbatar da Biden a matsayin shugaban kasa, kana ita kuma Kamala Harris a matsayin mataimakiyarsa. Gidajen talabijin da dama sun nuna yadda mutanen ke hawa kan katangar majalisar, ɗaruruwan su kuma suka sha kan jami'an 'yan sanda suka shiga cikin majalisar inda suka hana 'yan majalisar gudanar da aikinsu na tabbatar da Biden a matsayin shugaban kasar. Shugabar gundumar Colombia Muriel Bowser ta ayyana dokar hana fita daga karfe 6 na yammacin jiya zuwa karfe 6 na safiyar yau, kana an fito da jami'an kota kwana don tabbatar da tsaro. An nuno wasu hotuna da ke nuna ɗaya daga cikin masu zanga-zangar ya zauna akan kujerar da mataimakin shugaban kasa ke zaune kamun a tarwatsa su. A halin da ake cikin hakan kuwa, shugabannin duniya sun bayyana damuwarsu tare da yin Allah wadai da abin da ya faru a jiya a majalisar dokokin Amurka lokacin da magoya bayan Trump suka gudanar da zanga-zanga. Babban abun kunya ne da ya faru a majalisar Amurka. Amurka ce ke ikirarin demokradiyya a fadin duniya, don haka ya kamata a samu sauyin gwamnati cikin lumana, a cewar Prime Minister Burtaniya Boris Johnson da ya rubuta a shafinsa na Twitter. Duk a jiya Laraba dai, kungiyar kasashen Turai ta nuna goyon bayanta ga zababban shugaban Amurka Joe Biden a daidai lokacin da masu goyon bayan Trump suka kutsa cikin majalisar kasar lokacin da ake kokarin tabbatar da sakamakon zaben na Biden. Ina da yakini akan demokradiyya da tsare-tsaren Amurka. Mika mulki ga zababbiyar gwamnati shine a'ala. Joe Biden shine ya lashe zabe, a cewar shugaban kungiyar kasashen Turai Ursula von der Leyen. Shi kuwa shugaban kungiyar NATO Chief Jens Stoltenberg cewa yayi dole a mutunta sakamakon wannan zaben. Haka zalika, ministan harkokin wajen Turkiya a wata sanarwa cewa yayi, muna kira ga dukkan bangarorin biyu da su zauna a teburi don kawo ƙarshen wannan matsalar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Babban manzo na musamman na Amurka a yankin Sahel na Afirka ya jaddada cewar abubuwa sun yi kamari a 'yan kwanakin nan a kasashen yankin. Kasashen da suka hada da Burkina Faso, Chadi, Mali, Mauritania da Niger. rikice-rikicen baya-bayan nan a kasashen Mali, Niger da Afirka ta tsakiya sun yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane. A tsawon shekaru, kasashen sun fuskanci hare-haren 'yan ta'adda fiye da hare-hare 1,000 aka kai a farkon shekarar 2020, a cewar wani rahoto na wasu ƙungiyoyi biyu, Armed Conflict Location da Event Data Project a Turance. Na bayanin shine na yankin arewacin Niger, inda 'yan ta'addan suka kai hari a wasu ƙauyuka 3 a ranar 2 ga watan Janairu, suka kashe fiye da mutum 100 fararen hula. Peter Pham, manzo na musamman, yayi Allah wadai da wannan ɗabi'ar a lokacin ganawa da 'yan jarida, ya kira 'yan ta'addar a matsayin jahillai kuma dabbobi. Ya kuma ƙara da cewar akwai alamun mafita a daidai lokacin da za a je zagaye na 2 a zaben shugaban jamhuriyar Nijar a watan Fabrairu. Ya ƙara da cewar muna taya al'ummar jamhuriyar Nijar murnar fitowa da suka yi suka kada ƙuri'unsu ga zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu. Kuma muna fatan za su fito ƙwansu da ƙwarƙwatarsu su kada ƙuri'unsu a zagaye na 2 wanda za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairu. China ta yafewa jamhuriyar Congo wasu basussuka da take binta don ta samu ta farfado da ƙarfin tattalin arzikinta da ke durƙushewa sanadiyar annobar coronavirus. Ministan harkokin wajen ƙasar ne ya shaida hakan a jiya Laraba. Don haka, Congo ba za ta biya bashi da aka bata marar ruwa ba, amma ministan bai faɗi adadin kuɗin ba. Bashin dai ya kamata a ce an gama biyan shi a ƙarshen shekarar 2020 ne.
To madalla, labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda a yanzu haka gwamnatin jihar Adamawa ta soma biyan tsofaffin ma'aikatan jihar da suka shafe shekaru da dama ba a biya su kuɗaɗen gratuity ba. Wannan ya biyo bayan koken da ma'aikatan ke yi shekaru da dama. Ga dai ƙarin bayani a wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga Yola.
Biyo bayan koken da tsofaffin ma'aikata a jihar Adamawa ke ta yi game da hakokinsu na fenshi da kuma gratuity, da alama haka yanzu da gwamnatin jihar ta ma soma sauraron waɗannan tsofaffin ma'aikata, inda tuni ta soma kiransu domin tantancewa. Na malaka ofishin kula da tsofaffin ma'aikata na yan fensho domin ganin irin wayan da ake toyawa. Ga ma dai ta bakin wasu tsofaffin ma'aikatan da na tadda.
To sunana Amos Aji Mova daga Mayobani district, Mobi local government. An kira mu ne da cewa mu zo shi mai girma gwamna zai yi kokari ya salame mu da abinda muka dade muna biya. Na yi ritaya a 25 ga watan 7 2010, amma na zo na isri na pensho a February 2012, amma har yanzu ga shi muna jira.
Suna na malam, suna ma ni Audu. Mun zo saboda mu bi bayan neman aikin a hannun gwamnati. Ni shekara 9 ne ba abinda aka ba cikin gratuity ko sisi.
Wannan ma dai ko na zuwa ne yayin da kungiyar tsofaffin ma'aikata a jihar ke zargin shakulatin bangaro. Comrade Samson Almuru shine ma shugaban kungiyar 'yan fensho na jihar.
Mutum zai yi magana amma sai kaga abun a kasa. A yanzu da nike muku magana, ban ga mutum ko ɗaya da ya ce mini ya samu an biya shi gratuity na shi ba. Wahalu shi yawa sun manta da maganar mutuwa, suka gaya mishi cewa pensioners suna mutuwa don yunwa da rashin lafiya. Ya mutum zai ritaya ya zo yin shekaru 4-5 ba a kaftirin nashi a kan fensho ba? Mutumin nan ya gaji, me zai iya yi? Ba abin da zai ci, ba abin da zai sayi magani, ba abin da ma zai biya kuɗin makaranta.
To sai dai kuma fa, amma ta nuna ta maida, hukumar 'yan fensho a jihar ta ce ai gwamnatin jihar na ko ba su haɗin kai domin ganin kan cewa an share waɗannan tsofaffin ma'aikata hawaye. Honorable Muhammad Ibrahim Baba Ami da ke ma cikin hukumar gudanarwa na tsofaffin ma'aikatan ya ko bayyana irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi a yanzu.
2009 dai mun zo mun samu ba a biya su ba. 2010-2011 so da muka dauke su sai muka yi lamfin nasu duka a 2012, kuma yanzu kudin da aka bamu an ce za mu biya 2012 ne. To kaga za mu biya gurin shekara uku kenan, 2009, 10, 11 da 12. To kaga dai ina ga batun kukan a ce wai kudin ya ganganta kuma a yi kuka a kan cewa kudin pensioners wanda suke bi mu bashi yana da yawa, ina ga wannan ba a yi mana adalci ba, tunda ka san dai mu yanzu ne muka zo kuma mun zo mun tawar da wannan abun ne. Gwamnatinsu da suka cude ba abin da suka yi akan wannan abu, tunda ga shi abin da shi His Excellency Governor Fintiri ya yi ya kamata a yaba mar don 1.5 of a billion ba karamin kudi ba ne. Kuma ina gaya maka mutum ne wanda gaskiya yana da niyya a cikin zuciyarsa, wanda
kamar yadda alƙaluman ƙungiyar tsofaffin ma'aikatan ke nunawa, kawai yanzu sama da ma'aikata 200 ne fasika riga mu gidan gaskiya ma tsakanin shekara biyu kafin a biya su haƙoƙinsu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To a birnin Kwandu kuma mutane biyu ne suka rasa rayukansu a sanadiyar nitsewar kwale-kwale. Al'amarin ya faru ne a tafkin Mozage dake a garin Nadabar a cikin gundumar ta birnin Kwanni, kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Haruna Mamman Bako.
Mutane biyu ne suka rasu a tafkin ruwa na Mozage a cikin gundumar birnin Kwanni, kuma sun rasu ne ta hanyar nucewa daga cikin kwalokwalo, kamar yadda hakimin garin Nadabar inda mutanen suke zaune a cikin iyalansu ya yi mini karin bayani ta wayar salula game da yanda wannan itila'in ya wakana. Yanzu haka dai jama'ar wannan yankin na cikin alhini da ma rashin jin daɗi mai tsananin gaske game da wannan itila'in da ya wakana, kamar da hakimin garin ya ƙara mini bayani ta wayar salula. Shi dai tafkin Mozage yana kasancewa madatsar ruwa mafi girma ta wannan yankin da ke raya gonakan noman rani na gandarin birnin Kwanni, kuma yakan ɗauki metar kif sama da miliyan 30 na ruwa da zaran ya yi makil kuma shekarar ruwa ta zo da albarka. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na Murya Amurka, daga Mozage a jamhuriyar Nijar.
To za mu sake komawa tarayya ta Najeriya, inda batun faifan bidiyon na korar Fulani daga jihar Ebonyi ta Najeriya ya dauki hankalin dan majalisa Ahmed Shehu, sarkin Fulanin Zamfara, mai wakiltar kananan hukumomin Maru da Bungudu a jihar Zamfara, wanda ya ce ya dauki mataki na binciko gaskiyar lamarin tare da nemo waɗanda suka yi wannan faifan bidiyo saboda a hukunta su. A wata hira ta musamman da ya yi da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda a Abuja, sarkin Fulanin Zamfara ya ce duk da cewa shugabannin jihar Ebonyi sun karyata lamarin, amma a majalisance zai tabbatar an yi wa tukkar hanci. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance.
Ai, wannan haƙƙi ne na tsaro, kuma ita doka tana kan mataki guda uku tun daga ƙaramar hukumar da abun ya faru har zuwa state din, har zuwa ga matakin tarayya. Don haka wannan abu ta kowane mataki ya kai za mu yi wannan matakin, don a tabbatar da cewa an yi shi, kuma an tabbatar da shi, kuma an bayyana ma duniya ta yadda ya faru. Ba za mu bar wannan abu ya mutu haka ba.
Kana batun cewa akwai illa barin abin haka, mece ce illar?
Mutanen da ba su fahimci ba gaskiya bane, in har ba gaskiya bane abun zai taba su, domin ina ga amma gaskiya ni nan da nake magana taba ni, domin in ga cewa an dauki wani jinsi an ce a'a za a kore shi ga wata kasa ko zai bar kasa, kuma kasar shi inda yake da yanci a ce ya tashi to ya tafi ina, in ma laifi ya hukunta shi, doka ta ce a hukunta shi, kuma akwai tsari na hukunci wanda ake wa kowa idan yayi laifi, amma babu inda zai tafi ya bar kasar. To in ma wani abu yake, to ina za a kai shi, a kai shi yawa wasu, ai sai a hukunta. To haka mu dole ne duk wanda ya laifi a hukunta shi, kuma dole ne ba za mu yarda wani ya nuna laifi a huska ko a yare ko a addini ba, a'a laifi zai faru ga abin da ka aikata ne. To haka dora alhakin laifi ga kabila ko yare ko kuma addini lalle lalle matsayin mu na wakilai na al'umma ba za mu yadda da wannan ba.
To kana cewa ba za ku yadda ba, ba za ku yadda ba a matsayin ku na ƴan majalisar tarayya ne ba za ku yadda ba, ko kuma a'a a matsayin ku na jinsin Fulani ne ba za ku yadda ba?
Za mu duba dai ta bangare biyu, bangaren ma matsayin mu na ƴan majalisar tarayya masu kula da tsare-tsare da tanade-tanade na dokoki waɗanda za su yi daidai da buƙatun al'ummar mu, to muna iya cewa ba mu yadda ba. Kuma a jinsance a matsayina na sarkin Fulanin Zamfara kuma bihillaki gaba da baya ban taɓa digireta Allah ya ni bihillaci ba, to kuma ba zan yadda ba, ni wannan ba wai ba za mu yadda ba, ni ba zan yadda ba. Don haka ba wanda isa nuna wata ƙabila ce za ta bar Najeriya, in ƴan Najeriya ce sai dai ya kawo ta a kai ta ga hukuma a hukunta ta, ko ba wani mutum ba matsayin da zai kai ya zo ya faɗi cewa ya yadda da haka ko ni yadda da haka, ba zai yi ba. Kuma a matsayina na mai wakili, mai yin doka, mai kare martabar doka, mai son doka, kuma ba za mu yadda ba wannan gaba ɗai. Don haka kuma ba a'a ba ga jinsin Fulani kaɗai ba, kowane irin ƙabila aka ce za a ɗauko shi a mai tsamin kifi cikin ruwa a ce za a fidda shi cikin ƙasar nan, wallahi ba za mu yadda. Ina za mu kai shi, ina za a kai shi, in an ɗauko aka taso su dawo nan Arewa ko su dawo ina?
To a daidai ina ne bincikenku ya kai yanzu na tabbatar da sahihancin wannan bidiyo?
To akwai waɗanda ɓangaren tsaro aka ɗora musu alhakin binciken irin waɗannan abubuwa, to musamman ma ni kaina duk wani ofis ɗin da ya kamata yana da haƙƙi ga bincike domin samun daidaito tsakanin al'umma na rubuta takarda na aika musu. Don haka duk inda ya kamata in bi na bi, kuma ina nan ina bi domin hutunan da aka samu shi a dalilin ban samu saduwa da shi Inspector General na 'yan sanda ba, mu ji irin matakin da suka ɗauka ko in ji kuma amma an dawo shirye nake da in same shi in ji ina aka kwana, ina aka tashi akan bincike akan wannan abu.
To kar a sha'afa, muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da Magaram. Yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma dauke da shirin na kasa.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. Shirin wanda shine na farko a sabuwar shekarar ran ta 2021 zai dubi tasirin shigar na kasassun jamhuriyar Niger a babban zaben kasar na watan Disamban da ya gabata. A wannan jikon masu bukata ta musamman da dama ne suka shiga wannan fafatawa da nufin wakiltar abokansu a majalisun kasar. Sai dai kawo yanzu haka bata cimma ruwa ba saboda wasu dalilai. Madam Bukari Khadija Ahmadu, wata gurguwa da ke fafutukar ganin an samu wakilcin na kasassu a majalisun kasar ta Niger, ta yi wa wannan shiri karin bayani game da waɗannan dalilai.
Lalle mun samu masu fama da nakasa wanda yawa wanda suka aza takara, har yanzu dai bayan ban fara jiya ba gina wanda an ka ce suka samu ne suna nan da ke dai a yi saurara. Inda fafi in ne ba su fara rabuwa ba, yallafa saye muna samu.
Kina nufin kamar har yanzu dai kuna jiran jam'iyyar siyasa idan za su saka mutanenku na kasassu cikin waɗanda za su yi wakilci ko a majalisar dokoki ko kuma a ƙananan hukumomi wato konseye?
Lalle ka zo nan da sa hankali, yalla in an raba za su bi tausayin mu tsakani da Allah su babu.
To amma ya hana na kasassu su yi nasara a zaben da ya gabata?
Da mu samu sa'a manya-manyan fartuka su ba mu dama mu aje takara. Kina da farki ko ka aje takara ba abu ne wanda yana sauki ka samu ba, kuma na kasassu ma su da kansu mutane da yawa ba su samu space yin zaɓe. To matsala guda wanda shi ne ya hana yalla mutane da yawa ba su yi zaɓe ba, kan da ka shiga class ko kuma in ka shiga class ko gaskiya president da sauransu biyu lalle sun tausaya muna, sun ka bi hanya yanda a ce inda in mun zo ba mu shiga layi ba mu shiga komi. Me matsalar da an gare mu shiga class din ta yi zofi shi ne abubuwan matsala.
Tunda ana bai sa aka yi dace ba a wurin waɗannan manyan jam'iyyun siyasa, kuma da yake har yanzu ana ci gaba da jiran a gabatar da sunayen waɗanda su ne ya kamata
su yi wakilci ko a majalisar dokoki ko kuma a majalisun ƙananan hukumomi. Me kuke jira daga jam'iyyun siyasa parti-parti da kuma ɓangaren gwamnati?
Abin da muke jira ga 'yan siyasa ɗin parti politik, ya kamata ne su ma su tsaya su jiba su gani wahalar da fuskantawa da duk abin da muke nan muna yi, ya kamata su ma su tsaya su dauke mu yanda suka dauki kowa. Kasu gari kamar mu karamin hali gare mutum da ba mu da kuɗi wanda za mu kashe ma farti haka, ya kamata ne su tuna su gani Allah ne mu haka kuma Allah ya yi mu da gazata, kuma mu ɗan ƙasa ne ya kamata su diba sa gari in dai kai gurmu ne in kana cikin farti in kake kana son kai takara tallar sana mace mai nasaba kana son ka azu takara, ya kamata a diba a baka kota a ce cikin farfe in mu wanga gurbinya ne ko makawo ne ko kuma ke koya ne dai mai nasaba ne, ya kamata mu ba ta abin da kota tun da dama mata na da kota ballantana musamman mata masu nan kasa.
Wato kina nufin ya kamata a kafa wata doka yadda za ta keɓe kaso na musamman domin na kasassu?
A wallahi shi ne burina, kuma shugaban kasa an ce ya kamata a ce cikin masu na kasa ku jera guja, tun da ni ina tsammani ko wata bai bamu ba, ya kamata wannan a ce a yi da kota duk lokacin da za a yi takara na shugabanci. Ya kamata a ce wanda kusa in person and the cafe ne wanda sa a ba su kushera ta deputy state assembly, tunda kai da kake jin ciwonka kai ne za ka kai likita ka hori, wani bai iya kai likita ya ce wanke ne banda lahiya na zo likita saman sunan shi bai yi, tunda in an omi masu nakasa suka ta assembly mu da kanmu ne zama jin dadi, tunda mun san hawayenmu za a share mu na shi su inda suke fama da nasasa kiran ba shi wa su mance da mu, kuma insha Allahu babu mamaki a ce wata rana ba mu san muna raye ko ba mu raye ne in duniya ta yi nisa wani mai nasasa zai mulkin Niger, tunda yanzu cikin masu nasasa ma da yawa mun samu ilimi, an samu ilimi da yawa, an yi karatu an tai ga baka ga master ga koli an taba yi tunda Amerika mai na kasa gurmu ya taba yin mulki kenan ba mamaki ba Niger ma a yi.
Thomas Sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakuwarmu Madam Bukari Khadija Ahmadu da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Sulaiman Muni Barma ke ce da ku sai anjima.
A gaida Sule, yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridan Ghana.
Da jaridar Ghanaian Times da mu so ma sharhin jaridin na yau, kuma a cikin kanan labaranta akwai wannan labarin: kudin Ghana wato CD ya karkare shekara ta 2020 da faduwar kashi 3.9 ga dola. Jaridar ta ce sidin kasar Ghana ya karkashi shekara da ta gabata da faduwar da ya yi kashi 3.93 ga dolar Amurka, abinda ya sa ya zama ɗayan kudaden kasashen kudu da hamadar Afirka da ya tabuka abin kwarai. Wannan gagarumin kokari da kudin Ghana wato CD ya yi shi ne mafi kyawu tun a shekara ta 2017 lokacin da ya baɗi da kashi 4.88. Jaridar Daily Graphic: majalisar NPP ta amince Professor Mike Okwe ya zama kakakin majalisar dokoki. Jaridar ta Graphic ta ce majalisar kasa ta jam'iyyar New Patriotic Party babu hamayya ta zaɓi Professor Aaron Mike Okwe a matsayin kakakin majalisar dokoki karo na biyu. In ya samu amincewar majalisa ta takwas, Professor Okwe wadda sau uku yana shiga majalisar dokoki a matsayin mamban majalisa na Domi Kwabena zai zama kakaki na biyu bayan marigayi Justice Daniel Francis Anan da a karo na biyu ya zama kakakin majalisar dokoki. Yanzu za a rinka tafiyar da tsarin karatun SHS da JHS kamar yadda ake na jami'a wato tsarin semester kenan. Wannan shine labari da jaridar The Finder ta ruwaito. Jaridar ta ce tsarin karatun shekarar ta 2021 na manyan makarantun sakandare da ƙananan makarantun sakandare yanzu zai su koma tsarin karatu ne na jami'a wa kalandan karatun shekarar nan. Za a soma a kuma ƙarƙare da tsarin manyan makarantun sakandare kamar yadda aka saba yi a jami'a. Zangon karatu na farko na SHS za a soma shi ne daga watan Janairu zuwa Yuni, yayin da zango na biyu za a soma shi daga watan Yuli zuwa watan Disamba shekarar 2021. Da na leƙa Ghana Web wannan labarin ya ban sha'awa. Kotun koli babu hamayya ta yanke shawarar yin watsi da haramcin da wata babban kotu aho ta azawa bukin rantsar da zababban mamban majalisa na Hohoi wato John Peter Amewu. Wannan na mataki da kotun kolin ta dauka ya bayar da damar rantsar da Mr. Amewu a matsayin mamban majalisa wa al'umman yankin. Kotun na koli ta nuna cewar babban kotun nahu ba ta da hurumin shiga irin wannan magana, dalili kenan da yasa aka sa kafa aka yi fatali da ra'ayinta. Ridwanul Laha Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan, za kuma mu kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Jam'iyyar Kwaminisanci ta China ko CCP ta sanya tsawaran matakai kan 'yancin faɗin albarkacin baki na addini ko na imani, na tarayya da na 'yancin yin taro cikin lumana a China. Amurka, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, a bayyane yake ƙarar masu cin zarafin bil'adama irin wannan ba a maraba da su a ƙasarmu. Domin ɗaukar matakai, Amurka ta sanya ƙarin takunkumi a ƙarƙashin dokar shige da fice wajen hana izinin shiga ƙasa ko biza ga jami'an ƙasar China waɗanda ake jin cewa su ne ke da alhakin ko da hannu a cikin manufofi ko ayyuka da nufin murƙushe mabiya addinai da 'yan gargajiya da ma mambobin ƙungiyar ƙananan ƙabilu masu adawa da masu kare haƙƙin ɗan adam da 'yan jaridu da masu shirya kwadago da masu shirya ƙungiyoyin fararen hula da masu zanga-zanga cikin lumana. Hakanan dangin waɗannan mutanen na iya fuskantar wannan takunkumi. Sabbin dokokin sun shafi dukkan jami'ai na ƙasar China waɗanda suka tsunduma cikin manufofin danniya ko ɗaukar mataki kan irin waɗannan ƙungiyoyin a duk inda suke. A wannan shekarar, Amurka ta sanya takunkumin hana biza da takunkumin kuɗi akan jami'an China waɗanda ke da alhakin aiwatar da munanan cin zarafin da ake yi a Xinjiang, tare da sun yi takunkumi akan jami'an diplomasiyya Amurka da ke yankin Tibet da kuma ba da gudunmawa wajen wargaza ikon cin gashin kan da aka yi wa Hong Kong alkawari a ƙarƙashin sanarwa haɗin gwiwa tsakanin China da Burtaniya. Waɗannan matakan suna nuna ƙudurin Amurka na ɗaukar mataki kan China game da ƙarin matsin lamba da take yi wa jama'arta. Ƙasar Amurka na tare da ɗumbin mutanen da China ke zalunta saboda yunkurin aiwatar da 'yancin da suke da suna rayuwa. Sun haɗa da lauya Shu Xiong da malamin wata majami'a Wang Yi da mai fafutuka a ƙungiyar farar hula Hong Ki da malamin Urge Ilhan Toti da mai ba da shawara kan demokaraɗiyya a Hong Kong Jimmy Lai da masanin ilimin harshe na ɗan kasuwa na Tibet Ta Shi Wang da dai sauransu. Sakatare Pompeo ya yi kira da a sake su ba tare da ɓata lokaci ba, tare da yin kira ga hukumomin China da su mutunta 'yancin ɗan adam da kuma 'yancin da mutanen China ke da shi a ƙarƙashin sanarwar 'yancin ɗan adam ta duniya. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da haka haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magara tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magara.